This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sininna. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa wa muryar Amurka cewa ta girgiza da jin rahotannin da ba a tabbatar da su ba daga yammacin duniya, cewa Iran ta kai wa Rasha makamai don amfani da su akan Ukraine ko kuma za ta kai a kwanan nan. Iran ta mai da martani kan waɗannan rahotannin ta hanyar shaidawa muryar Amurka a keɓance cewa ta ƙaurace wa samar da makamai ga ɓangarorin da ke cikin yaƙin da ƙawarta Rasha ta ƙaddamar akan Ukraine. Jaridar Wall Street Journal ta ruwaito a jiya Juma'a cewa wani jami'in Amurka da na Turai da ba a bayyana sunayensu ba sun tabbatar da cewa ƴan kwanakin nan Iran ta ba da makamai masu linzami ga Rasha a ƙarƙashin wani shiri da zai zama na farko na haɓakar ƙawancin soji tsakanin ƙawayen ƙasashen biyu masu adawa da yammaci. Kafafen Bloomberg da Reuters sun wallafa rahotannin a ranar Litinin da kuma ranar 10 ga watan Agusta, suna masu haƙaito su jami'an Turai da ke cewa babu ko tantama kan makaman da Iran ta tura wa Rasha. Wani alƙali a nan Amurka ya amince da ɗage yanke hukunci ga Donald Trump a shari'ar almundanar kuɗi har sai zuwa ranar 26 ga watan Nuwamba, makonni uku bayan da aka kada ƙuri'un ƙarshe na zaɓen shugaban ƙasa. Matakin da alƙalin Yuan M. Merchant ya ɗauka a jiya Juma'a zai baiwa Trump sarari a yayin da yake fuskantar sakamakon samunsa da aikata laifuka da aka yi da kuma gangamin yaƙin neman zaɓensa na shugaban ƙasa. A can farko an tsara yanke hukuncin ne a ranar 18 ga wannan watan na Satumba, kimanin makonni 7 kafin ranar zaɓe. Alƙali Merchant ya kuma jinkirta yanke hukunci kan buƙatar lauyoyin Trump na yin watsi da ƙarar bisa dalilin rigar kariya. Trump ya ce yanke masa hukunci kamar yadda aka tsara da farko na iya kasancewa katsalandan ga zaɓe. An kama wani mutum ɗan ƙasar Pakistan a Canada bisa laifin kitsa harbin jama'a a wata cibiyar Yahudawa da ke Brooklyn a yayin bikin cika shekara guda da harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya haifar da sabon rikici a gabas ta tsakiya. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya ce Muhammad Shahzib Khan ya yi yunkurin tafiya daga ƙasar Canada inda yake zaune zuwa birnin New York na Amurka da nufin kashe Yahudawa da dama da sunan ƙungiyar ISIS. To sai dai an kama matashin mai shekaru 20 a ranar 4 ga watan nan na Satumba a lokacin da yake yunkurin tsallakawa Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata gobara da ta tashi a wani ginin gidajen kwanan ɗalibai a Kenya ta kashe ɗalibai 18 yayin da wasu 27 kuma suke kwanci a asibiti tare da wasu yara 70 da ba san inda suke ba, a cewar mataimakin shugaban ƙasar a jiya Juma'a. Shugaba William Ruto ya ayyana kwanaki uku na zaman makoki inda za a sassauto da tutocin ƙasar domin girmamawa ga yaran da suka mutu. Mataimakin shugaban ƙasar Rigathi Gachagua ya ce yara 86 ne kawai aka gani daga cikin yara sama da 150. Ya kuma buƙaci al'ummar yankin da watakila suka baiwa wasansu mafaka da su taimaka su bayyana su. Gachagua ya ce wani ɗalibi ɗaya kuma ya mutu a asibiti, kuma ya zuwa yanzu ɗalibai 37 sun samu saduwa da iyayensu. Ana ci gaba da bincike kan musababin tashin gobarar da ta tashi a daren Alhamis a makarantar firamare ta Hillside Idarasha da ke gundumar Nyeri, kamar yadda kakakin 'yan sanda Resila Onyango ya bayyana. Kwamishinan gundumar Nyeri Pius Murugu da ma'aikatar ilimi sun ruwaito cewa gidan kwanan ɗalibai da gobarar ta kama na ɗauke da yara maza sama da 150 da ke tsakanin shekaru 10 zuwa 14. Jami'an bincike sun bayyana cewa matuƙa jirgin saman fasinja na ƙasar Brazil da ya hatsari a watan jiya inda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutane 62 da ke cikinsa sun kasa ne a ƙoƙarin cire ƙanƙara daga cikin jirgin. sun yi taka tsantsan wajen kaucewa furta cewa haka ne musabbabin hatsarin kuma sun jaddada cewa akwai sauran aiki a gaba har ila yau rahoton nasu ya karkata ne kan babban hasashe na masana harkokin zirga-zirgar jiragen sama cewa rashin karfin tashi saman ya faru ne sakamakon daskarewar kankara a fuka-fukan jirgin da kuma gazawar na'urar narke kankara ta jirgin rahotannin hasashen yanayi na ranar da hatsarin ya auku sun nuna cewa za a sami daskarewar kankara a yankin da jirgin ya yi hatsari.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Kisan ba mu yi sai da biredin nan.
Dan dai kan fanna saku. Ba haka ba da na ba masu sauraron mu labarin cin burodin waɗansu a nan ofis ɗin.
Malama Grace, ai kisani ai na sha gwagwarmaya da biredi ƙasar nan kisani.
Ba zan faɗa ba da sai in ce wasu suka tafi studio. Wai suka ce wai dan kar wasu su taba musu biredi sai inda ake hangar da ake sa lokacin sanyi idan mutane sun fito su cire kotu ni ina zaune kawai sai daga biredi alli an hanga shi alli.
Na gane ko aikin wane ne.
Faɗa masu sauraro wai an hanga biredi ba. Ba haka ba da na ba da labarin amma ba sai kawai ba bari.
Ni na sani kin san hanga ɗin aiki kin san kusa da tebiri na take don haka duk mai na sani. Kin san kusa da tebiri na take ko.
Ba ma ba yi sallama ba na san yi na kan ruɗa ne. Masu sauraro.
Abishin biredi ne ya ruɗa ki ba ni ba ne ba ƙarshen biredi ne sai ma dai kina so kina kai kasa.
Da fata an wayi gari lafiya. Na san yi na ne ya abun faɗa shi ya sa ni har na ma mace da sallama wannan shirin to an buɗe shi da shi.
A to ai?
To na san yi na yau dai yau amincewa muke. Yau kawayen amarya inda in ka gani da kunshi.
A gaskiya yau muna cike da shagulgulan biki yau.
Ana ba magana. To zuwa can an ji ba na san yi ne da karfe 1 na rana a yau din nan. Abokiya aiki ko Binta Suleiman Yero ake daura mata aure da angonta Muhammad Munir Jafaru. Za a yi wannan auren ne a New Quarter kusa da Ado Bayero Royal Homes dake birnin Kano. Kamar yadda muka fara za a yi wannan biki ne da karfe 1 na rana, to Allah ya ba da ikon zuwa, Allah kuma ya ba da zaman lafiya,
to amin,
shekaru masu amfani,
to amin sun ma'ani. Kin ga su o an yi sabon baba kenan,
ai shi ne
ba suna ba. Ni ma ne ban faɗi suna ba, amma dai ya san ko da wa nake.
Aka ce ko duk wanda ya zagi kasuwa ya san da wa yake.
A to
Allah ya ba da zaman lafiya, muna taya ta murna ƙwarai.
To bari kuma mu isar da sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa da dukkan wato al'ummar jihar Sokoto bisa ga rasuwar Hamshakin dan kasuwa, dan kwangila, kuma dan siyasa Alhaji Ibrahim Milguma, wanda Allah ya yi rasuwa a ranar Talatin nan a wani asibiti a birnin tarayya Abuja. Muna roƙon Allah ya gafarta wa Ibrahim Milguma, kuma Allah ya baiwa iyalansa hakurin jure wannan rashin da mu baki daya.
Amin sama, amin. Allah kuma kyautata namu ƙarshen.
Wanda tsohon jarumi ne a masana'antar fina-finai ta Kani tun da aka fara da shi aka soma gani a safe, amma ina ganin ɗan yare yara masu tasowa kamar sun fi sanin ta da dimba disco.
To ya
kiya wa ya taɓa wata fitowa ne ta dimba disco, yasa tun sannan sunan ya bi shi a matsayin ɗan daba.
Ya iya wannan ba kaɗan
ba. Kwarai da gaske, idan aka yi la'akari da ƙirar jikinsa malamin zai sannan da irin yanayin fuskarsa, sannan da irin yanayin
ya iya wannan fatin a turanci ban
a gaskiya su ne a wannan sashen da suka yi suna a wato masana'antar fina-finai Hausa da ake da
suka fito ta wannan sashen kan
gaskiya.
To zuwa an jima can za mu ji hirar murya Amurka da shi. To amma kafin na gurguje kamar yadda muka saba na sanyi, na bari mu miƙa gaiso fata alheri da sada zumunci zuwa ga baban gida Mato, wato babawo Mato mai addu'a jihar Katsina, sai mai girma sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Huntuwa, sai Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa da Adam Harka ta sawa, sai Yakubu Umaru mai gizawa da Abdul Aziz dan Gungo mai addu'a, sai Hajiya Magajiya Bello da Mani Tinau da Musa Malam Indu da Lawan Sade Daura, sai Salisu mai shinkafa son da Biniya Mudi malamin makaranta rigan malam da fatar an tashi lafiya.
To amin su mami, to malama Grace bari kuma mu dan kara jinjina masu sauraron mu musamman irin su dan Asabe mai fata ya wuri da kuma malam Angu malamin makaranta ya wuri sai kuma Aliyu Ya'u na bayan UBA a Sokoto a jihar Sokoto sai kuma Alhaji Haruna Didi wa ta Marsuwa Tarmasuwa da Alhaji Baura Dada Potiskum da Alhaji Adamu Sarkin Sangoro Bajoga da Alhaji Adamu Mai Kifi Tarmasuwa da Alhaji Sarkin Gari Jalo da Gaula da Alhaji Haya Muhammad Wakilin Sangaro Bajoga da Malam Hassan Dalmari na Babban Layi Potiskum da Malam Malam Mai Zanen Hula da Yusuf Mai Leda Gololo da Dan Adda Mai Mai da Mati a garin Taranka da Garba Shushaina garin Kwano da Malam Kura da Ayuba a garin Sarkin Noma da Alhaji Bello da ke garin Bindigu da Babayo Sabon Layi Tarmasuwa da Mai Unguwa Sale Mai Kifi Tarmasuwa da Tela Manu Kifi Nera Yawon Mutum Yawon Kutum da Adama Adamasi da wato mai wankin hula Bajigo da Alhaji Sele Tela Mai Tire da Tarmasuwa da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
Ina maza suke, ina maza suke, ina maza suke.
Na kamar yadda muka ce yau mun yi babban bako mun yi babban kamo sabili da aka bar mu gefe domin jin wannan hira da wannan jarumin wasan fina-finai a arewacin Najeriya.
Ku hakika Malam Magris kamar yadda muka faɗa Tijjani Asafe wato jarumi ne kuma mai shiryawa a masana'antar fina-finai ta Kannywood a Najeriya wanda ya kwashi sama da shekaru 30 a cikin wanda ya kwashe sama da shekaru 30 a cikin wannan sana'a. Wakiliyar mu a Kano Baraka Bashir ta tattauna mana da shi dangane da yadda tafiya ta kasance a cikin waɗannan shekaru 30 a kuma wannan masana'antar.
Wani lokaci na iya yin fuska biyu, na iya yin mugunta, sannan kuma na iya yin barkwanci. Misali gidan Badamasi na iya barkwanci. Misali kuma irin su a duniya irin su waye na iya yari to na iya canja. Na farko dai sunana Tijjani Abdullahi Asase wanda aka haifa a Dan Dago ya yi karatunsa firamare a Gwale Sakandare Gwale amma bai ma gama karatu ba. Ya shiga gurmayar rayuwa sanadiyar haɗuwa ta da Adua Mai Dabino na tsindama a cikin masana'antar fim yau gashi kuma ana ɗan damuwa da mu muna ɗan cewa
mance. Muna bakin shekara nawa?
To shekarun da yi ba su wuce 30 ba. Na kai shekara 30 a masana'antar fim.
Shekara 30. To an ga ji an ga yau. Idan za a kwatanta harkar fim a baya da kuma yanzu me ya bambanta shi?
Harkar fim a baya na farko dai a bangaren maza daban a bangaren mata daban. Idan ana so in taba kowanne bangaren in faɗi magana a kai zan iya faɗa. Bangaren mata a da matan mu sun iya kashe kuɗi. Ba su san neman kuɗi ba na da kawai aikinsa kashe kuɗi a gaya za a ji daɗin rayuwa sabuwar rayuwa na yanzu kuma sun san darajar neman kuɗi babu wata yarinya da za ta yi suna yanzu baka ji tana ɗan wata sana'a tana ɗan saye da sayarwa ta samu income ba tare da wai tana tunanin wai ɗa namiji sai ya bata kuɗi ko kuma wani abu da ita ba ta kudi ba tana iya neman wa kanta kudi kin ga ashe akwai bambanci tsakanin jiya da yau sannan bangaren maza duk mutumin da ya san finafinan mu na da ya tabbatar da cewa wasu jarumai da ba su na kama suna ba suna iya daukar mace ko a rungumi mace ko kuma ai kokawa da mace ko kuma a tabu mace ko a tuba riga ko ai wani abu ko a da kan gado kamar za a kiss da kiss amma yanzu baka isa ba wai ta Bahaushe ce uban kuturu ne kadan a gane ba za ka iya ba irin wannan abin ba zai ba na farko an tsaftace abin gado ma mace da mace ba za ta iya hawa su yi wani abu ba sannan ba za ka iya fesin mace da wani abu sannan ba ka iya rike hannun mace ba ko da uwar ka ce ba ta da lafiya to kaga akwai gyara na tarbiya bambancin da da bambancin yanzu sannan a yanzu kamar da ake amfani da ta fim ba irin ta da bace sannan sound din ba yanzu ba hoton ba yanzu ba gidan ba yanzu ba komai ba yanzu ba kasuwancin ne kawai ya bambanta tsakanin da da yanzu shine da akwai wani abu da ake siyarwa yanzu kuma duk gaba daya harkar ta koma online dan haka sai wanda Allah yana da abinci yake iya benefitin a cikin masana'antar
kace sai wanda Allah yayi
kenan
idan
aka
yi
tunanin
ba a
samu riba ko eh mana ai magana riba ma ba ta taso ba sai wanda Allah ya zai ci abinci sai na farko da na ga miki tef ana saida tef idan an saida tef a dan samu incomes ana saida cd in an je cd a dan samu incomes ko dvd ha gane yanzu fa duk wayannan babu idan kana tankawun Sulima mu lokacin da muka taso a masana'antar film idan ka nuna film dinka a wafa ka nuna a marhaba kanuna alale sinima zaka iya mai da shi ko ba ma ka aje ka ciri ba kai wani abin zaka shiga amma yanzu tunda Boko Haram ta shigo babu sinima kwata kwata sannan yanzu ka je ga mutum ya sa miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 ya je yi film ya tambaye shi ina zai kai film babu inda zai kai gidan talabijin ne African Magic Arrow 24 ka je ka ga nawa ake business din tsakanin kai da su nawa zaka samu nawa ka kashe nawa ne zaka samu sannan idan online ne baka da security ka sa film dinka a YouTube wani ya je ya dauki film dinka ya kwafo ya dora maka wancan ma ya dora maka wannan ya dora maka kin ga dan haka sai ki dawo magana ta sai wanda Allah yana da abinci shi yake samu
ya kuke karewa da yan daro da dani na san ana kokarin a cikin tsakaninku da yan daro ai
ba maganar sulhuntawa bane magana ce yanzu majority saboda matsalolin da ake samu yanzu amma daina mun daina ma mu'amala tsakanin mu da su yanzu muna siyarwa da marketing and distributors ne misali kamar Salisu Lulu kamar Anas Bata kamar wani something waye Hamza Dogo kamar duk irin wayannan za su zo su sai film dinka ne kawai su tafi tunda su suka san yan dialogue din su ma suka san su a gane kuma dan abin da za ta gani da wayayi asara kwara gidaranci kawai in ka dan rage a can ka dan rage nan zaka yi kana yin wani abu ne dan kawai sana'an ka
yanzu a kwatanta Hollywood da Bollywood shin ta ina kuke nema a shigo a tallafa muku domin ku cimma kamar yadda yan Hollywood suke
idan aka yi mana idan da za a yi mana abu kamar namu iya namu ne wanda babu wanda zai samu film din sai abu kuma ba zai iya satuwa ba kamar yanzu Netflix din nan a ce akwai wata manhaja da zaka zo kai abin mai kyau a siya saboda dai yanzu dai a duniya in ka cire yaren turanci ka cire french ka gane ban sani ba ko larabci to amma dai a duniya Hausa sai ka saka ta a cikin sahun abu biyar ko guda goma da zaka lissafa to in dai haka in dai ko za a yi wannan manhajar a ce za a samu film din Hausa a tantance sai an tantance sai ya kai matsayin da yanzu da ni da ke wani dan boko wani dan gargajiya wani dan kaza zai shiga wannan manhajar ikalli film din da zai burge shi sai da yanzu nan duk mun zama masu kuɗi ai ai problem din na gaya maka mu masu kuɗin mu ne na arewa ba sa taimakar masana'antar da komai kuma ba su yadda ma sana'a muke ba saboda wasu akwai wasu abubuwa da suke faruwa ne yanzu misali ana yanzu kana zuwa gida neman aure sai kaji an ce maka mai sana'ar shi a ce dan bal ne mai sana'ar shi mawaki ne mai sana'ar shi dan film ne iyayen mu na gargajiya kamar ka ce musu bai da sana'a ne amma yanzu kai ka isa ka ce Ahmadu Musa ba shi da sana'a kai ka isa ka ce Nazuru bai da sana'a kai ka isa ka ce Rarara bai da sana'a ko zai nemi auren ka sai dai kawai ka kishi dan mawaki ne ko ka kishi dan dan bal ne ha gane amma kai ka san wayannan ba abin da yakka ba idan yar mutane 30 ce ake rikiya za su iya rikewa kuma za su ƴaƴansu za su taso da karatu da kulawa da jin daɗi na rayuwa kamar inda ake ji a kowane gida
inda rabbana
bawala
idan ka fita kaman ka fita ya kake karewa da jama'ar gari idan kuma shi yawa an ku ganin ka a mara ke
wato ni babu abinda zan ce da Malalu Dorayi irin su Hassan Gis irin su wannan mutumin masu karin giya su ne suka gano a jikina akwai wani abu daban bayan Bailon ka gane kuma a lokacin da nayi film din dadin kowa na Arewa 24 akwai wani role da nake ogagoji saboda alakar yara da nake da ita a cikin sabgar abun tun daga nan yara suka fara kaunata amma da yaro in ya ganni guduwa yake baya sona daga ya ganni wani ya fitsari wata mace ta ganni ta fadi wani haka dai ina samun wannan problem din
Sanyina kaji abokin naka
na maza kinji ki jani a tafi
an yi dogo tafiya
sosai gaskiya
an kosha gogon mai a wannan fanni
to amma fa ba iya ka tattaunawar da muka yi da Tijjani a tafi ke nan ba sai masu sauraron mu a biyo mu bashi mako mai zuwa insha Allah za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar
to Allah ya kara basira Allah ya bada nasara ya kuma sa a gama da jama'a lafiya
to amin summa anin malama Grace yau kam ina ganin ke zaki ba masu sauraron mu labari
yau ni da menene ake cewa da tsamara ta na shigo
yau wato da shirin shi ka zo yau kam
da shiri na shigo dan labari ne ban san wanda zai fada raba fada ba labari ne tsakanin bare-bare da Fulani dan wato na san yana babbar bare ne ya shiga sata gidan Fulata ne
ya kai ta saka ku
to shi wannan babbar bare ya shiga sata gidan Fulata ne na san yana ashe da ya shiga din nan Fulata ne yana kallon shi ya kale shi
to
yana kwance ya san da ya ci ya kyale shi da yake ba huta
to
shikenan da barawo yayin rinkurin dauka kaya da yake daidai kan inda shi Bafulatanin ne yake sai motsa dai idan ya san cewa akwai mutumin kuma ya gan shi ko kuma ya san da shigowar shi
na'am
ko da yaji Bafulatanin yayi motsi sai ya fice da gudu sai dauki kentin ba take a matsayin sanda ba yabo Bafulatanin da yabo barawa da gudu a cikin to shi kuma maimakon tun da barawa ya fita shi ma ya dawo ya ke hakura ya yi ci gudu barawa da gudu ya ci gudu yana ta haki ya yi haki ya gaji Latinin sai shi kuma ya juyo sai da waya dauka da waka da aka kada mu shi kuma sai sake ya fara bun Latinin ne kuma
ala ga
ke ga kyaure
ala ga wannan tashi na biyu kara shi aka yi ki dai ga yadda labari yake aka kara shi kuma na san ku aikin su ne ya babu matsala za mu rama
to Allah ya nuna mana ba ko me zuwa na ga malu ba julu da daga ba da duk bili da aka tsaya da jaburki ne ya za mu da dai
Murtala Faruk sanyin na
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya